بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna kara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala bisa wannan ni'ima da Allah ya mana, ni'imar musulunci, ni'imar da sunna Annabi sallallahu alaihi wa sallam, rayuwa da imani. Muna godiya ma Allah bisa wannan dama da ya bamu na haduwa a wannan farfajiyar masallaci na Seven Sisters tare da ƴan uwa, iyaye mata a nan birnin London domin gabatar da wa'azi. Muna roƙon Allah ya dacar da mu alkhairin duniya da lahira. Allah ya muku albarka, Allah ya mazuriyarku albarka. Wata aya nake so na karanta muku a cikin suratul Mumtahan, da Allah maɗaukakin sarki yake cewa: ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka al-mu'minatu yubayyi'unaka ala Allah shirkna billahi shay'an ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. الله مدوكين سركي يا أيها النبي، يا كي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، idan ja'aka al-mu'minatu, Allah ya ce idan mu'minai mata suka zo maka, idan ja'aka al-mu'minatu yubayyi'unaka, idan mata mu'minai suka zo da su maka mubayya'a. Lokacin da aka zo maza suka yi mubayya'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ne ni ka sadaukar wasu da jinsu da biyayyarsu a daɗin rai ko a ɓacin rai. Alƙawari na za ka bi Allah, za ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ranka na so ko ranka baya so, za ka sadaukar domin tsayuwa a kan musulunci. To wannan shi ake ce mishi mubaya'a. To wajibi ne a kan kowane musulmi ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a. Shi ne annabi, shi ne shugaban, shi ne jagora, shi ne za a yi mishi biyayya a daɗin rai ko a rashin daɗin rai. Maza suka zo suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mubaya'a. To mata su ma sai suka shigo domin mubaya'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mubaya'ar akan haɗa hannu ne da annabi sallallahu alaihi wasallam, mutum ya sa hannunsa da hannun annabi sallallahu alaihi wasallam. Da mata suka zo, annabi sai ya ce musu ba na musafaha da mata. Allah sai ya jero waɗannan ƙa'idodi ko sharuɗa na su karɓan mubaya'ar mata. idan suka cika waɗannan sharuɗa, suka cika waɗannan ƙa'idodi, to sun yi mubaya'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma Allah da manzonsa sun karɓi mubaya'arsu. To Allah sai ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsarin da mata za su yi mubaya'a. Wannan mubaya'an daga nan har tashin alkiyama ki ma da ki iya yin wannan mubaya'a, sannan kuma za ki iya warware mubaya'arki. Ko namiji ne ya yi mubaya'a, yakan iya zuwa ya warware. Allah ce faman nakasa fa innama yankusu ala nafsi, duk wanda ya warware mubaya'arsa ya warware ne ma kansa. Duk wata mace da ta yi imani da Allah, ta yi imani da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta yi imani da dukkan rukunan musulunci, to ta yi mubaya'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To amma ka'idodin mubaya'ar shi ne wannan aya ta zo da su. Idan kika riƙe, kika cika, kika kiyaye, mubaya'arki tana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma za ki tashi ranar kiyama cikin waɗanda suka yi mubaya'a wa annabi. Idan kika warware waɗannan sharuɗa, ko kika warware waɗannan ƙa'idodi, to ki sani ma kanki cewa ke fa ba ki a cikin waɗanda suka yi mubaya'a wa annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah maɗaukakin sarki ya ce, ya ayyuhan nabiyyu, ya kai annabi, idza ja'aka almu'minatu yubayyi'unaka, idan mata mu'mini suka zo da su maka mubaya'a. Kaga kenan Abu Islam su waɗannan ka'idodi ko sharuɗa na mubaya'a ba annabi ya sa su ba, Allah ya kindaya da kansa. Allah sai ya ce to mubaya'ar su za ta cika ne cewa sun yarda abin bautan su Allah ne, sun yarda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne, sun yarda za su yi biyayya a sauki ko a tsanani, sun yarda za su yi biyayya suna so ko ba su so. Na farko Allah ya ce ala Allah yushrikna billahi shay'a, shar'in farko Allah ya ce sai fa idan mata ba za ku yi shirka da Allah ba. Amma kici ke musulma ce, kin yi imani da Allah, kin yarda annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne, kina da wani bokanki, Allah ya ce bai karɓi mubaya'arki ba. Wannan mubaya'an sai dai ki ba mu wancan malaminki da shi yake duba miki abubuwa ko yake ba ki taimako. Ala Allah ya shirka billahi shay'a, shirkin farko a bisa ba za su yi shirka da Allah ba. Mafi munin laifin da bawa zai yi tsakaninsa da Allah shi ne shirka. Babu wani laifi da mutum zai yi yanzu Allah ya yada shi kamar shirka da Allah, shi ne mafi girman laifi da bawa zai yi tsakaninsa da Ubangijinsa. Inna shirka da zulmun azim, Allah ce shirka zalunci ne babba. Idan mutum ya shirka, Allah ya ce innahu man yushrik billahi, yadda al'amarin yake Allah ya ce duk wanda ya yi shirka da Allah, faƙa da haram Allah a cikin aljanna, Allah ya haramta mishi aljanna. Shi fa wanda ya yi shirka, ya mutu yana shirka, ba wai ba zai shiga aljanna ba ne, Allah ce haramun ne ya shiga wa ma'awakun nar, makomarsa wuta, wa man lizalimina min ansar, Allah ce kuma azzalumai waɗanda suke tarayya ma Allah ba su da mataimaka. Mafi munin laifi da rage tarayya ma Allah, to yau da yawa mutanen, da yawa iyaye mata, waɗansu sun shiga harkokin tsafe-tsafe, waɗansu sun shiga harkoki daban-daban munana wanda makomansu shi ne tarayya ma Allah don wata buƙatar rayuwarsu ta duniya. Wata za ta shiga waɗannan harkoki na tsafe-tsafe ne saboda mijinta, wata za ta shiga waɗannan harkoki na tsafe-tsafe ne saboda kishiyarta, wata za ta shiga waɗannan harkoki na tsafe-tsafe ne saboda kasuwancinta, wata ba ta shiga dukka bai wuce wata bukata kasantacciya ta rayuwar duniya. To shara'i ne yardanki da Allah, yardanki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan shirkin yana warware shi. Duk wanda ya tsallake layin shirka, to ba shi ba Allah, ba shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan bai mutu ba, abin da ke kansa ya tuba, ya dawo, ya tsaya a kan tuba, ya gyara, ya mai da haƙƙin Allah zuwa ga Allah, ya mai da haƙƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kaɗaita shi da biyayya zuwa gare shi.
ala Allah ya shirka da billahi shay'a a bisa shar'i ba za su yi shirka da Allah ba za su yi shirka da Allah duk laifin da bawa zai ya kiyayi shirka da Allah abinda zaki ce ayi miki na aiki abinda zaki ce a duba miki abinda zaki ce ayi miki nan duka wannan hurumi ne na Ubangiji shi banda Allah Allah bai taba saki gudanar da al'amarin bawa a hannun bawan ba balle ya ba mu wani gudanar da wani Allah bai taba yin haka ma wani ba ya bashi shi kansa gudanar ma kansa wani abu na rayuwarsa Allah shi ke rike da komai ko malaiku Allah bai ba su daman tasrifi a rayuwar wani ba balle kuma a ba mu wani na wani na kai kanka Allah bai baka a hannunka bai ba wa annabawa ba bai ba wa manzanni ba balle ya ba mu wani malami sa'in ki ko rashin sa'in ki shi ma malami Allah bai bashi nasa a hannunsa bai bashi na ƴaƴansa a hannunsa ba sai dai ku bi hanya na shirka sai dai ku bi hanya na tsafe-tsafe sai dai ku bi munanan ayyuka in Allah ya tashi jarraban ku sai bukatar ku ta duniyan ta biya in ta biya kuma kun rasa lahirar ku to abu na farko shine ala Allah ya shirka da billahi shirka cewa ba za su yi shirka da Allah ba duk wacce za ta bi Allah duk wacce za ta bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sharadi ne babu tarayya ba Allah ana tarayya ba Allah an karya wannan biyayyar an karya wannan da'a domin shi Allah ko da za ka bi shi kuma ka haɗa shi da wani to da nashi da na wani da ka haɗa shi duka ya ce ya bar ma wancan ɗin baya so duk abin da ya shafi Allah shi kaɗai ne shi bai so ya ga wani a kusa da hakkinsa bai so ya ga wani a kusa da hakkinsa shi kaɗai kamar yadda wajen biyayya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne ba a hada shi da wani malami ba a hada shi da wani sahabi kujerar san shi kadan sane a kanta shi ne annabi shi ne manzo shi kadai shi ne manzo shi ne cikakken annabi sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalam ala Allah ya shirka da billahi shi sai ce wala ya sarik sannan sharadin mubayar su Allah ya ce ba za su isa ta sata mummunan abu ne a rayuwar ɗan adam ba a musulunci kawai ba sata mummunan abu ne a ƙabilar ɗan adam ba wata ƙabila ko wata addini ko da ne suke addini face sata a cikinsu mummunan abu ne ba wata al'ada ko wata al'umma face al'ummar sata mummunan abu ne a tsakaninsu domin shi sata yana ɗaya daga cikin dalilin asarar rayuwa duk wanda yake fakon wani ya ɗauki abin wani ya saci abin wani ya amfana da abin wani to dalili ne akan shi ya yi asarar rayuwarsa domin Allah ya shinka da ƙasa ne kowa ya ba zama ya nema duk wanda shi kuma jira yake sai wani ya nema tukunna ya ɗauka ba fasata ba ko ce ma zaune ne wanda yake jira sai wani ya nema ya je ya ce san mishi ya san mishi ya yi asarar rayuwa matuƙar ba hakkinsa ne a kan wannan wanda zai ba shi ba saboda haka sata mummunar ɗabi'a ce kuma tana ɗauke da mummunar makoma to amma fa duk munin da sata take da shi duk munin da sata take da shi kuma mace a ce ɓarauniya ce ya fi muni kazantar da take cikin sata munin da ke cikin sata daudar da ke cikin sata da mutuwar zuciyar da take cikin sata munin na ƴa mace kuma ya yi ninki ba ninkin munin na ɗan namiji domin yana daga cikin ɗabi'ar da yake tasiri a cikin zuriya idan uwa ɓarauniya ce yana da wahala ƴaƴanta su ƙetare wannan tarko saboda haka ɗaya daga cikin waɗannan sharuɗa shi ne ya zama ba za ta zama ɓarauniya ba yau yana daga cikin matsalar da muka samu na tarbiyya a gun iyaye mata zaka samu uwa duk wani abin da mai gida zai yi saki da shi za ta boye za ta sace wata abincin sa ta sata amma inda danta zai shiga gidan wani ko ɗakin wata ya dauki kayan da ba nashi ba kuma sai ta kama shi ta rufe shi da doka abinda ita take yi kuma take so ta hana ƴaƴanta su yi wannan abu duk laifin da kika san a duniya kina yi ba ta lokacin kina kice kira ki iya hana ƴaƴanki su yi domin shi yaro yana ɗaukan tarbiyya ne ta hanyar kwaikwayo ba ta hanyar magana ba abinda yake faruwa a cikin kowane gida abinda yake faruwa a kowane environment abinda yake faruwa a kowane irin society su yaran da suke rayuwa abin suna kwaikwayon abinda suke gani yana faruwa ne ba suna ɗaukar me ake gaya musu saboda idan da zaki ce ga ɗanki duk lokacin da zaki shiga ɗaki ka yi sallama ka nemi izini kafin ka shiga amma ke yana ganin in kin zo wucewa kike ki shiga wallahi ba ta lokacin da yake amma ko baki gaya mishi ba ki gwada kawai in kin je bakin kofar ɗakin ki tsaya ki ce assalamu alaikum kafin ki shiga assalamu alaikum kafin ki shiga an jima raki kowa ya zo sai ya tsaya ce assalamu alaikum kafin ki shiga shi abin da yake faruwa ne in dai halinki ya saba ma abin da kike gaya mishi ko halin mahaifinsa ya saba ma abin da yake gaya mishi to yanzu abin da kuke gaya mishi zai yi ne kawai saboda wata ƙila abin da kuke bukata kenan amma duk lokacin da ya tasa ya fi ƙarfinku to ya ajiye muku wannan abin kenan wata ƙila kina so ƴaƴanki su yi sallah ki tsaya a kan sallah ki kiyaye lokacin sallah lokacin sallah na yi ki tashi ki sallah ƴaƴanki za su tashi su amma su kansu wani gidan ma ƴaƴan da su tashi su yi sallan uwar ba ta yi sallan ba amma duk kare kuma tana so su yi sallan saboda haka wata ita kanta har yanzu din nan bata bar ɗauke ɗauken ba amma kuma tana so ta hana ƴaƴanta yin wannan mummunan ƙabilan to daga cikin abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo na sharadi na karɓar mu baya a su ala Allah yi shirki na bayan shi a sai ce wala ya sarik na kuma banda sata rusa gidanki sata rusa zuriyarki lalata makomar ƴaƴanki lalata makomar rayuwarki domin ɗabi'a ce da ake tilasta wa ɗabi'a idan kuma ɗabi'a ya karɓa to kuma shi kenan ya zama wato duk lokacin da mutum zai yi sata Allah ya tsare ni ba zai iya zuwa ya ɗauki abin da ba nashi ba sai ya fita daga cikin ɗabi'ar da Allah ya yi shi shi yasa zai iya gumi kaje yana waiwaiwaiwai saboda yanzu yana so ya tilasta ma kansa yin abin da ba haka aka yi cikin ba to daga lokacin da kuma ya saba da wannan abin to shi kenan to idan ya mace ce ita kuma rayuwa ya bauɗe kenan ala Allah ya shirika billahi shirka wala ya shirika na uku shi ne wala ya zini kuma kar su yi zina yana daga cikin mafi munin tabo da ya mace za ta yi wa kanta a rayuwa shi ne ta yi zina shi zina cin amanar kanki ne cin amanar ƴaƴanki ne cin amanar future na ki ne da yawan mata matsalar da suka samu a kan harkar zina saboda ba su san maza ba ne idan namiji ya yi zina da mace yadda yake ɗaga ido ya kalle ta ba haka yake kallon dabbobi ba inda za a ce ga dabbobi karnuka ne tumaki ne awaki ne to yadda yake kallon wacce ya yi zina da ita ba haka yake kallon wannan dabbobi ba shi yasa wani malami ya ce idan mace da ta san zina in duniya da abin da ke cikin duniya namiji ba ta bara ta yi zina da ita to na daga cikin sharuɗin da ake gindaya na karɓar mubaya'ar mace shine idan ba za ta yi zina ba lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan kaba wala yuzina sai Hindu sai ta ce a wata sinihur sai ta ce manzo Allah dama iya tana zina ne tana tsaye ana karanta kar su yi shirka kar su yi sata sai ayar kuma ta ce kar su yi zina sai mamaki ya kama mata sai suka ce dama mace ɗaya tana zina ne ɗaya ba baiwa ba ubanta da uwarta aure aka yi ɗaya ne ba bayi ba a haife ta kuma ta yi zina ta ce a wata sinihura dama iya tana zina ne to da Hindu tana nan yanzu ita ba take ji ya ƴan halal ƴan halal ƴan halal ya za ta ji ta bada kanta izinin ita to babu wacce za ta iya zina sai wacce ba ta yadda da Allah ba ba ta yadda da rai ba ba ta yadda da amanin kanta da Allah ya bata ba ba ta yarda da amanar mahaifarta ba ta rike amanar mahaifarta da aka bata shi ne mafi mataki na ƙarshe na keta alfarmar ɗa mace ba ta da wani sirri bayan haka daga lokacin da ta shiga wannan harkar to ita ta yaye ma kanta suturar da Allah ya suturta ta mishi saboda duk wata hanya da za ta iya kaiwa zuwa kasina dole wacce ta tafi shi da kanta dole ta kauce shi dole ta nisance shi dole ta ji tsoronsa kuma dole ta tsoratar da ƴaƴanta daga wannan alfashin dole ta nisanta su daga wannan alfashin sannan ta sani babu wani ɗa namiji a duniya da zai neme ta da zina face abinda yake nufi a kanta abinda yake nufi da ita na shari'a ya tsara duk abinda wani makinta yake nufi da shi shi yasa idan uba ne kowa ne ko ɗan uwa ne ko lokaci ne ya ƙure ƴarsa ko ƴar uwarsa ta fita zan ga yana ina dake ji ina kika dawo to shi ne miji ɗabi'a sa kenan amma duk wanda a wannan lokacin kuma zai nemi ta zo ko ta ba da kanta to kallon da yake mata ya saba da wannan saboda ka sharadi na uku shine wala yuzini ba za su yi zina ba wala yakatunna auladahunna sannan ba za su kashe ƴaƴansu domin an yi wannan mummunan al'amarin a jahiliya aka dinga kashe yara da rayukansu me yasa saboda gudun talauci da ɗaukar ɗawainiyarsu musamman ƴaƴa mata wa'idha bushira ahaduhum bil untha zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min alqawm ay yataghayyaru min alqawm min su'i ma bushira idan aka ce mutum matarsa ta haifi ɗa mace Allah ya sani turbuni fuskar sa ta canza har yana ɓuya a cikin mutane saboda kar su gani shi yau ga wanda aka haifa mishi ɗa mace bishara ta yi muni wani sai ya je ya zauna yana tunani a yumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi dura yanzu haka zai riƙe yarinyan nan a cikin ƙasƙanci da baƙin ciki ko kuma ya je ya tarbiɗe ta ne ya bisne ta ya kashe ta so da yawa sun bisne ƴaƴa mata har yanzu kuma akwai waɗanda suke da sauran wannan jahiliyya a cikin ƙabilarsu idan aka haifa musu ƴaƴa maza sai su farin ciki in aka ce mace ta haifa ransa ba zai daɗe ba kuma gubar ba fa ta takaita akan maza ba ne har su matan kansu wata ba ta son haihuwar ƴa mace ta kai masifa ta yi masifa ita kanta inda za ta haifi ƴa mace ta sake haihuwar ƴa mace ita kanta ba ta jin daɗi saboda tana ganin kamar ba ta haifi abin da zai amfane ta ko ya taimake ta to wannan gubace ta jahiliya da aka shayar da zukatan waɗanda ba su san Allah duk wanda ka gan shi yake da wannan tunanin yana da ƙarancin fahimtar al'amarin Allah yana da karancin fahimtar tsari na sababi da Allah ya sanya nasara a rayuwa. Allah ya ba da labari na matan da suka yi albarka a rayuwa, irin na Maryama, ga sunan da yawa waɗanda Allah ya ambace su, wanda al'umma su kutum da guda sun tsira sun samu hanya ta shari'a da nagarta a sanadiyar su sunan saboda. Babu wani ɗa da ba ɗa bane, babu wani ɗa da in Allah ya mishi albarka ba za ka kore shi, babu wani ɗan da kuma don ka same shi shikenan kakarka ta yanke saƙa, a'a, sai abin da Allah ya hukunta. Saboda in ga mutum na kyamar haihuwar ya mace, to ya jarabci rayuwa ne kuma ya jarabci ubanginsa, balle kuma ita uwar da za ta haifa da kanta a ce tana ƙi ranta na ɓaci in ta haifi ya mace. Wannan ke sa da yawa za ka ga an tara maza kuma ban da wahala ba abin da aka sha. Haka za ta gaggaba, wane ɗanta ne, wane ɗanta ne, wane ɗanta ne, waɗansu ma har sun zama gidanta. Amma duk damuwan da ya kai 50,000 sai hankalin ta ya tashi. To ga waɗannan kantin banza, ai ba su mata rana ba. Ai ba su mata rana ba. To abinda ake bukata ki nemi mai albarka, haka ne abu isa. To mace ce tana da ƴaƴa biyar duka maza. Waɗansu ma'aikata ne, waɗansu magidanta ne, su biyar. Amma duk abin da ya kai 30,000 ko ya kai jaka 10 sai ta shiga zafin kai kafin ta samu. To ga ita ai bata ɗana ba. To abinda ake bukata da barka kai ko. Idan Allah ya bata mai albarka shi ne ya san ta hanyoyin da zai wadatar da ita duniya da ita. Saboda haka a jahiliya sun yi ta kashe ƴaƴansu. To kaga yanzu wataƙila saboda irin yanayin da ake ciki da zai yiwu a kama ɗan a kashe wani. Amma da yawa, da yawa, da yawa mukan samu irin wannan cases ɗin da yawa. Wani ma matarsa ne za ta samu ciki ta ce a je a zo. A je a zuwa. Ba yana zarginta ba ne, ya san cikin cikin ɗansa ne. Amma kuma saboda ɗaukan nauyi ne. Zai ce a je a zuwa da ciki. ولايكتن أولادهن ولايأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن سنة الله يجي بداسوزو دوات الفاشرة ولايأتين ببهتان بداسوزو دواني كريبا ولايأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن شيني أفتوج أيزنا أو كوتكي أشغل شكدا أولي ɗan ɗan ba na shi ba ne a waje ta same shi wata da aurenta take fita ta yi zina za ta samu ciki cikin ba na mai gidan ba ne ta ɗauko shi ta kawo mishi gida ya sa yaron a makaranta ko ya sa yarinyar a makaranta ya ci gaba da ɗaukar ɗawainiyarsa ya kai shi asibiti ya ciyar da shi ya shayar da shi ya mai sutura alhalin daga waje ta ɗauko shi yana daga cikin mafi muni ƙazantaccen zina kuma azinin ma shi ne na matar aure wata da auren da take harka da maza tana da miji wanda aka ɗaura musu aure na sunna mijinta ne mijinta ne amma tana da waɗansu a gefe take soyayya da su ta yi lahari lama ita na da waɗanda take soyayya da su duk kalmomi da ake faɗa na soyayya za ta gaya mishi kuma mijin ta bane in ba ta lafiya kuma ta zo ta samu mai gidan ta gaya mishi ta Allah ce wala ya ati na bi uhutani ba da su zo da wani kiri ba yaftari na hula suka kirkiro shi baina aidihin na wa arjulihin na tsakanin kafafunsu da kunnayensu tsakanin hannayensu da kafafunsu. Waɗansu malamai suka ce ba za ta tsinto wani ɗa daga waje ta shigo da shi cikin gida a matsayin ɗan mai gida ba alhali ba ɗansa ba. Abin nufi duk wani abu da ya mace za ta dauko ba na gidan miji ba ta shigo da shi gidan mijinta to yana daga cikin abin da ke warware bayanta kuma wannan yaro alaji duk abin da mai gidan nan ya kashe a kansa za ta biya shi ranar duniya idan abincin sai ci idan a shar'ance kan ai dan sani tun da ba ta sani kuma tun da shi bai san ba ɗansa ba ne ai shi ba ni da wani amma in aka je gaba ga Allah za a hukunta ta akan yadda ta ba da wannan yaro wannan mutumin ya ɗauki nauyinsa ba da aiki wala ya'tina bi buhtani yaftadinahu bayna aydihinna wa arjulihinna wala ya'sinaka fi ma'rufin na karshe shine ba za su saba maka cikin duk abin da ka umurce su na addini ai ai abari da su ni kauriya su sallama su yi bayaniya fa bayi uhunna Allah ya tafi sun yadda da waɗannan sharuɗan ka yi musu mubaya fa bayi uhunna ka karɓi mubayansu wastaghfir lahunna Allah kuma ka nema musu Allah ghafara inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai ghafara ne Allah mai jin kai duk wata mace musulma yana da kyau ta bibiyi waɗannan sharuɗa da aka sanya na mubaya'a ga mata da dukkan su inda kika samu matsala ki gyara kafin haɗuwarki da Allah inda kika samu matsala ki gyara kafin haɗuwarki da Allah inda kuma kike tsaye a kai ki roƙi Allah tabbatuwa a kansa kafin haɗuwarki da shi muna roƙon Allah ya tabbatar da mu akan imani da ayyukan alkhairi Allah ya muku albarka Allah ya ba mazajen ku albarka Allah ya ba zuriyar ku albarka Allah ya ba ku tabbatuwa akan imani da ayyukan alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.